أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومجيء بمنا زنچة أكان وكنچو كنچان تسكا دنگانچي وانا أكي باسو زكا مي زنچة أكان تلكا مكي زنچة أكان وانا أكي بين سباش مكي زنچة أكان دا wanne yake yana shiga cikin wannan ciyar da shi wajibi ne to ba ba shi zakka, amma idan ya kasance yana bukatar littattafai na karatu to ma'aifinsa ya ba shi zakka domin ya sayi wayannan littattafan. Lamari na hudu shine uba zai ba ɗansa zakka domin me yayi aure, yani uba ya ba dan sa zakka domin dan yayi aure, wannan ba laifi. Sa'annan lamari na biyar, duka wayannan lamura da muke ambatawa nan, yani lamari na hudu da na biyar, zamu ga zamu fahimci cikin wayannan lamura musulunci ta yaya kula da lamarin ilimi. Idan mutum ya zamana yana neman ilimi, idan ya bar neman ilimin zai yi aiki ya ciyar da kansa bi bukatan ma ya karbi zakka, bi bukatan wani ya bashi zakka. Amma idan ya zama wannan ilimin da yake nema wajibi ne ya nemi wannan ilimin ko mustahabbi ne ya nemi wannan ilimin, to za a yi a bashi zakka kuma ya karbi zakkan. Amma idan ilimin bai zama wajibi ba ne ko mustahabbi ba, to bashi zakka akwai ishkali a ciki, yani akwai matsala a cikin bashi zakka. Wato ya bar wannan ilimin neman ilimin domin ba wajibi ba ne a kansa kuma ba mustahabbi ba ne, ya bari ya je ya yi aiki saboda mai kada ya anshi zakka. A nan muke fahimta cewa yau akwai ilimai da yawa da ya kamata ‘ya’yan musulmai a shiga a nemi wannan ilimin. Wayannan ‘ya’yan da za su je su nemi wannan ilimin ya zama ciyar da su da shayar da su da dukkan abin da suke bukata na rayuwa, a tara zakka a ba su domin su nemi wannan ilimi. Babu shakka yau musulmai muna neman mai liktoti, wa khususan liktoti mata da yake a wurin haihuwa za su karbi mai haihuwa na iyaye da ‘yan uwayenmu mata. Ka samu ‘yar uwa musulma ta je wurin haihuwa arne shi zai mai kuma namiji shi zai zo ya karbi haihuwanta. Wannan duka abu ne da yake yana kawo mana cikas a cikin mai rayuwarmu musulmai. Wannan zakkan da ake tarawa ya kamata a samu ‘ya’yan musulmai da za su je su nemi wannan ilimi saboda mai su share mu musulmai awaye a wannan bangare. Sa’annan lamari na shida, mutum da yake baka san shi ba cewa sharifi ne ko ba sharifi ba, alhali kai ko ba sharifi ba ne, to kai ka ba shi zakka babu laifi. Lamari na bakwai, babu shakka cewa fidda zakka yana daga cikin daya a cikin ibadu da yake suna bukatar mutum ya yi niyya, yani shi ne mai nemi kusanci da Allah subhanahu wa ta’ala, da cewa wannan zakkan da zai fitar ne saboda mai bin horon Allah subhanahu wa ta’ala. Kuma abin da ya kamata shi ne lokacin da zai fidda zakkan ya ayyana cewa wannan zakkan kudi ne ko zakkan kono ne. Wannan hukunce-hukunce da yanzu da muke maganansa, abin da ya kamata masu biye-biyen wannan shirin namu su lura cewa wannan hukunce-hukuncen zakkan kono da zakkan kudi duk sun yi tarayya a cikin wannan hukunce-hukuncen da muke zance a kansu yanzu. Shi ne mai kamar yadda za mu yi bayani a cikin wannan lamari na takwas ko hukunci na takwas, cewa mutanen da suka cancanci zakkan kono su ne wayannan mutanen da suka cancanci zakkan kudi. Amma kamar yadda suka wayansu maluma suka ce akan ihtiyati wanne yake mustahabi, wayansu kuma suka ce ihtiyati wanne yake wajibi, a ba talakawa da masakai wanda suke mu'minai. Lokacin fidda zakka, yani wato nan zakkan da muke zance a nan yanzu shine mai zakkan kudi. Idan mutum yana da zinariya ko azurfa ko bisashe, bayan shekara ɗaya ya wuce cab, to lokacin ne wajibi a kansa ya fidda zakkan wayannan ababen. Abin da ya danganci zakka na hasi, muka ce hasi muka hada da dukkan dabino da alkama da su zabib duka, wayannan su ma lokacin fidda su bayan shekara. Yaushe za a fidda wayannan bayan shekara, yani bayan idan an kalle an girbe alkama da gero, idan an girbe lokacin me za a fidda zakkansu. Sa'annan dabino kuma da inabi, in ya zama zabib wato lokacin da ya bushe kenan, lokacin da ya bushe. Yani idan ka kalle dabino da inabi idan ya bushe za ka fidda zakkansu, domin inabi in ya bushe shi ake ce ma zabib. Wayannan lamura duka da muka ambata wajibi ne mutum bayan ka girbe ko ka kalle ka ba talaka a cikin wannan kudin da ka samu, don wayannan ababen duka kudi ne. Imma ka ba su wannan, yani in zinariya za ka ba shi, in alkama za ka ba shi, in gero za ka ba shi, in dabino za ka ba shi, in zabibu za ka ba shi, ko a'a kudi za ka ba shi, yani za ka duba zan ka fidda daya goma a cikin kilo 850 nan, idan ka fidda dayan goma cikin wannan, imma ka ba talaka wannan abin da ka fitar, ko a'a kudin wannan abin ka ba talaka. Bayan mutum ka fidda zakkanka ka ajiye gefe, ba wajibi ba ne ka yi gaggawan ba da wannan zakkan, ka ba wanda mai cancanci wannan zakkan. Amma idan ya zamana wanne ya cancanci zakkan gashi kusa da kai, akan ihtiyati wanne yake mustahabbi, kada ka cinkirtar da zakkan. Malam gashi dab da gidanka ga talaka, sai ka bar zakka a je gida, wannan bai kamata ba. A ihtiyati wanne yake mustahabbi sai ka bashi wannan zakka. Amma idan ya zamana ba talaka kusa da kai, sai ka doki ka kai wani wuri ne, to shine idan aka samu jinkiri babu laifi. Bayan haka, idan zakka gabanin mutum ka fidda zakka, sai wani sababi ya faru a ƙarshe wannan kudin da aka fitar ko alkaman da aka fitar, yani wannan abin wuta ya ci, ya zube cikin ruwa, me ya faru nan, akwai lamurra guda biyu ko hali guda biyu da yake kowane hali yana da hukuncinsa. Lokacin da ka fidda wannan zakkan, idan ya zamana ba da wannan zakkan, fidda wannan zakkan abu ne mai yiwuwa, shi ne mai gashi dab da garin da kake ko gidan da kake daura da kai ga talaka, koko a ba talaka kusa da kai. Idan ba talaka kusa da kai, garin da kake ba talaka, ba wanda ya cancanci zakka, to wannan ba za ka biya ba, kuma ba za ka biya tankan wannan ba, yani ba ka biyan wannan kuma ba ka biyan wani wannan. Amma idan zama na daura da kai ko garin da kake ga talaka, fidda wannan zakkan abu ne da yake mai sauki. Nan akwai halaye guda biyu. Idan ya zamana fidda wannan zakka ko kiyaye wannan zakkan mutum kai mai ganganci, kai ne mai kai ganganci cikin wurin fidda shi, kuma kai ganganci wurin kiyaye shi, yani ka ajiye zakkan inda yake mai za a yi asata ko zai yi kone ko zai yi zube, to anan ka biya wannan zakkan. Hali na biyu, fidda shi lamari mai sauki ne domin ga talaka kusa da kai. Amma a cikin fidda shi ba kai mai ganganci ba, kuma kai kokari ka kiyaye wannan zakkan kada ya zama ne mai ya samu wani matsala, to nan mutum mai ba za ka biya ba. Yani ga talaka kusa da kai, amma mai ka shiga cikin wani hali ne ya zama na ba ka yi kafitar ka ba shi ba, kuma ka aje inne ke mai wannan ba hannun wani da zai kai wurin, ka kiyaye wannan zakkan yadda ya kamata a kiyaye, amma mai sai abin da ya faru ya faru, aka rashi wannan zakkan, to nan ba wajibi ba ne ka biya. Idan mutum ka fidda zakka a cikin kudinka, ka fidda zakka ka ajiye ka kibance wannan zakkan, bayan ka fidda wannan zakka, to ka iya a cikin sauran kudinka da ya saura ko kayanka da ya saura ko alkamanka da ya saura ka yi tasarrufi ciki, yani alkamanka ne ya kai kilo 850 da muka yi zance, sai ka fidda dayan 10 idan ka shayar da shi mai da ruwan sama ne ko da gulbi, ka fidda mai hakkin Allah subhanahu wa ta'ala, to lokacin sauran za ka yi ka yi amfani da shi. Idan kuma ya zamana ba alkaman kaftar ba, kudi ne kaftar maimakon alkama, to sauran duka abin da ya saura, alkaman da ya sarwa maka ko dabinon da ya saura maka, za ka yi ka yi tasarrufi a ciki. Lamari da ke bayan wannan, idan mutum ka fidda zakka kamar yadda muka yi zance, ka fidda zakka ka ajiye gefe, to wannan zakka da kaftar ka ajiye gefe ba ka yi ka yi amfani da shi kamar yadda muka yi zance, dole wannan zakkan da kaftar shi ne mai za ka doki ka ba talaka. Bayan haka akwai wasu lamurra da suke mustahabbi ne a cikin zakka. Insha Allah a sabon saduwa za mu yi zance a kan wayannan lamurra. Saboda shi zancen da muka yi na ƙarshe shi ne, mutum idan kana da zakka, fidda zakka ka ajiye gefe, wannan zakkan naka ba za ka yi mai ka zo ka sauya shi ka sa wani abu ka doke shi ba, tunda dai wannan ka fidda shi, wannan haƙƙi kenan na talakawa. Insha Allah sabon saduwa za mu yi zance a kan ababen da suke mustahabbi ne lokacin fidda zakka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.